Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Lokaci ya sake kamu domin mu ci gaba da wannan hidima. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirin. Addu'a na da fata na shine za a samu albarko a dalilin sauraron shiri na yau. Muna tafiye da shirye-shirye kamar fili don iyali, wadda Pastor Yohana Dangana zai dau jagoranci a wannan mako. Kuma Pastor Anana Stephanus wakili shine zai bishe mu a fili na sujada. Pastor Audu shi ma yana shirye da guzuri domin ka. Mai sauraro, ina fata za a bi mu a hankali. Ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci na domin iyali. Mun gode ma Allah da ya kawo mu a wannan kyakkyawan lokaci domin mu sake nazari cikin maganarsa akan rayuwar iyali. Yau kan maganar mu shine Manuwa da matarsa. Manuwa da matarsa, iyali da suka hadu da Allah. Manuwa da matarsa, iyali da suka hadu da Allah a hanya kyakkyawa. Bari mu yi addu'a. Mun gode maka ya Ubangijinmu domin ka ba mu wata zarafi mu yi maganarka. Mun gode maka kwarai. Ka taimake mu iyalai duk da suke sauraro, kowane iyalai mu hadu da Allah. Mun roƙa cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Labarin nan na Samson, mutum mafi ƙarfi a cikin littafi mai tsarki, labarin ya fara da iyayensa ne. Kafin aka haifi Samson, sai da an ba mu labarin iyayensa. Domin mu samu cikakken labarin iyayen Samson, wato Manuwa da matarsa, ina roƙon mu a lokaci mafi dacewa mu karanta littafin nan na Alƙalawa sura 13 aya 1 zuwa 24. Za mu samu cikakken labarin anan. Abin da ya faru shine, kafin haihuwar Samson, yayan Isra'ila sun yi zunubi a gaban Allah, ba su ji maganar Allah ba. Sai Allah ya saki Filistiyawa, sun zo sun ba wa Isra'ila wahala, sun karkashe su, sun ƙone gonakinsu, sun hallaka musu matasa da yawa. ‘Yan ƙalila da suka tsira sun yi kuka a gaban Allah, Allah ya turo musu mai ceto wanda zai kawas musu da wahalan da suke sha daga hannun Filistiyawa. Sai Ubangiji Allah da shike shi mai jin tausayi ne, Allah ya aika musu da mai ceto. Mai ceto nan kuma shine Samson. Amma kafin Samson a haife shi, Ubangiji Allah ya aiko da malaika, ya zo ya iske mamar Samson, wato uwar gidan Manuwa. Malaikan ya zo ya sami matan Manuwa a cikin gidanta. Malaikan ya sauka, sai ya gaya mata cewa za ta samu juna biyu, kuma za ta haifi yaro. Ya kuma ba ta dokoki da za ta bi domin yaron nan ya girma da kyau tun daga cikin ciki. Malaikan ya gaya mata cewa kada ta sha barasa, kada ta sha wani abu mai kawo maye. Ya ba ta dokoki da za ta bi domin yaron nan ya girma. Da mijin ya dawo, sai ta gaya ma mijin duk abin da malaikan ya faɗa mata. Mijin kuma ya yi mamaki kware da gaske, ya kuma yi farin ciki. Amma mijin sai ya yi addu'a, ya roki Allah ya sake aiko mishi da wannan malaikan a shi domin shi ya ji. Malaikan ya zo wurin matan ne ɗazu, amma yanzu shi ya roka cewa bari Allah ya turo mishi shi ma da wannan malaika domin ya ji wannan kyakkyawan saƙo mai daɗi a gare shi. Ubangiji Allah mai jin addu'a ne. sai ya sake turo da malaikan nan ya zo wurin Manuwa da kansa. Kwanakin baya malaikan ya zo wurin matan ne, amma yanzu Allah ya aiko da malaikan zuwa wurin mijin shi Manuwa da kansa. Menene ya kawo malaikan yanzu wurin Manuwa domin ya amsa tambayoyi da shi Manuwa zai masa? Da malaikan ya zo ya bayyana kansa wurin Manuwa, Manuwa ya tambaye shi, kai ne ka zo wurin uwar gidana kwanakin baya? Malaikan ya ce eh. Sai ya ce mashi, don Allah ka maimaita mini saƙon wanda ka gaya ma matana. Malaikan ya sake maimaita duk abin da ya gaya mishi, ko da shike ya dan yi jinkiri amma ya maimaita. Ya gaya masa abin da matan za ta sha da abin da ba za ta sha ba. Ya maimaita labarin da saƙon gaba ɗaya. Waɗannan dama sun daɗe ba su samu haihuwa ba, amma saboda rashin haihuwan nan aurensu bai mutu ba. Ina roƙon duka ma'aurata, idan kun daɗe ba ku samu haihuwa ba, kada ka bar aurenku ya mutu, kada ki bar aurenki ya mutu. Domin littafi mai sarki ya faɗa cikin littafin mai wa'azi sura 3 aya 11, komi da lokacinsa. Idan Allah bai ba ku yara da wuri ba, ku jira lokacin Allah. Nan da nan sai Manuwa ya tambayi malaikan, yaya ne za mu yi mu gane idan wannan magana naka ya tabbata, kuma menene matana za ta yi domin mu lura da rayuwar yaron? Malaikan ya maimaita mashi daidai abinda ya gaya wa matan kwanakin baya. Wani abu mai kyau da za mu koya a wurin Manuwa shine, da matan ta gaya mishi cewa malaika ya zo wuri na kwanakin baya, Manuwa ya yadda da matan. A cikin aurenmu ya kamata muna da yadda da juna, a cikin aurenmu ya kamata muna da gaskiya da juna. Abinda ka ji wurin matanka bari ya zama gaskiya, abinda kin ji wurin mijinki bari ya zama gaskiya. Kada mu rika yaudaran juna. Malaikan ya maimaita masu duk abinda yaron zai ci da ba zai ci ba, da abinda zai sha da abinda ba zai sha ba. Ya ba su dokoki ya ce kar aska ko reza ya bi ta kan yaron nan, kada a mishi aski ko almankashi. Iyalai masu kyau sukan yi addu'a su tambaya ma Ubangiji ya koya musu yanda za su rike yaransu. Iyalai masu kyau sukan tambayi Ubangiji ya koya musu yanda za su tarbiyyar da yaransu a hanya mai kyau. Da Manuwa ya dawo gida, nan da nan sai matan ta gudu ta zo wurin shi ta yi mashi sumba. Abinda nake so mu gane a nan shine, wannan iyali ta wurin addu'a sun sadu da Allah. Wannan iyali ta wurin addu'a Ubangiji Allah ya bayyana gare su. Idan mun karanta sura 6 aya 3 zuwa aya 5, Manuwa daga baya ya gane cewa abinda matan tana faɗi gaskiya ne. Mutane kuma a yau muna da rashin yadda tsakaninmu da junanmu, shi yasa koda matarka tana gaya maka gaskiya ba ma yadda, daga baya sai mu je mu shiga cikin wahala, sai mu je mu shiga cikin masifa. Yan uwana, mu yadda da juna domin kada mu fuskanci fushin Ubangiji. Manuwa ya ce ma matar, ai mutum ba zai ga Allah ya mutu ba, domin an sani cewa duk wanda ya ga Allah zai mutu, amma Ubangiji bai kashe su ba, sun kuma tabbatar cewa wannan sako daga wurin Allah ne. Allah kuma ya amsa addu'ansu. Bari Allah ya amsa addu'anmu a cikin namu iyalai, amin. Muna cikin addu'a. Ya Ubangiji, mun gode maka sosai a cikin wannan shiri. Iyalai da suke sauraro wanda suna neman fuskarka, Ubangiji ka bayyana kanka a gare su, ka ba su bukata na rayuwa, abinda suna nema a gare ka ka ba su, a cikin sunan Yesu mai cetonmu, amin.
Kai, ko ka samu labari?
Labari me?
A'a, baka sani ba.
Ah, da akwai wata tasha mai yada sakonni domin cetonka.
Aha, ai mun saba jin irin wannan tashoshin a cikin gari.
To, da ka taka ji.
Wannan tashar ta musamman ce dake dauke da sakonni, wake-wake da shirye-shirye domin gettaka da iyalanka don sauraron zuwan Yesu na biyu.
Adventist World Radio.
Muryar bege don kowa.
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro, zaka iya tura mana da email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook. Adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa AWR/Hausa. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Yanzu fili ne na waka tare da dan uwa Sam Dung daga Jos Jer Plateau. Bayan yayi wakar sa, zamu saurari Paso Anana Wakili da sako a fili don sujada. Mai sauraro, kar ayi nisa da akwatin radio.
Zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima. Yaro suna kula babu iyaye, mano suna kula babu mazaje, jamban ana kula turo sana, zaman lafiya muke nima. Yaro suna kula babu zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya ci muke nima, zaman lafiya muke nima.
Sauraro, barka da wannan sa'a. Sunana Pastor Anana Wakili Stephanus. Yau Allah ya saki sada mu, zamu yi magana akan wata kai da mun sa mata suna tashin hankali da yakoki, ina ne muka nufa. Karatun mu yana samuwa cikin littafin Ishaya sura 59 ayansa 2. Ishaya sura 59 ayansa 2. amma laifofinku sun raba tsakaninku da Allahnku, zunubanku kuma sun rufe muku fuskatarsa da ba za a ji ba. Ubangijin Allah ya albarkaci maganarsa, bari mu yi addu'a. Mun gode maka da zurfin nan, ka albarkace mu sa'an da muna magana da kuma sa'an da muna sauraro. A ƙarshe bari mu sami albarka wanda ke samuwa cikin sunan Isa Almasihu mai cetonmu. Sa'an da Allah ya yi duniya, Allah ya yi duniya ba ta da wani matsala, duniya ba ta da wani abin da ba shi da kyau, amma ababa marasa kyau wanda ya kawo damuwa a cikin duniya ya taso ne dalili domin mutum ya kauce wa nufin Allah, ya shiga zunubi, zunubi ya gallabi duniya, mutane sun zama masu son kai, mutane sun zama marasa imani, sai rashin hankali ya yi yawa, tashin hankali ko ina, kauna ya ƙare, babu sauron Allah. Abinda ya sake nan yau, ko ina a cikin duniya, ko ina ya gurbata, babu inda zaka ce zaka je domin samun salama. Domin mutum, sa'an da mutum ya ba wa shaitan zuciyarsa, komai da komai na rayuwar mutum ya zama ba shi da amfani. A tama rayuwa a duniya ta zama da wahala domin babu sauran wani abu mai kyau a duniya. A tama mutum da mutum ba su da tausayin junansu, babu sauran kauna sai kiyayya wanda ta gallabi duniya. Sa'an da kauna ta kaurace wa zuciyar mutum, dole abinda zai shigo shi ne kiyayya. An idan kiyayya ta yi yawa, abinda ya rage shi ne za mu shiga kashin junanmu kamar yadda yake faruwa a yanzu. Shi yasa mutum yau kowa da kowa yana bakin ciki, babba da yaro suna bakin ciki domin yanayin da mun iske kanmu a ciki babu salama. To litta mai tsarki bai boye mana komai ba, litta mai tsarki ya tabbatar mana da cewa abinda yasa yau muna cikin wahala, muna cikin zunubi, zunubi ya gallabe mu, tashin hankali ko ina, rishin salama ko ina, sakamako ne na zunubi. Sa'annan tunda wannan shine ya zama abin da yana duniya, ba inda mutum zai je domin ya sami salama. Inda mutum zai kasance domin ya sami salama shine sai idan sa'an da mutum ya ga irin yanayin da muke ciki, muka gane cewa ba haka Allah ya halicci duniyan nan ba, ba haka kuma Allah ya so mu kasance ba. Allah ya so mu kasance cikin salama, amma rashin salama ya zo ne domin mu da kanmu mun jawo kanmu bala'i. So inda za mu je domin mu sami salama shine mutum ya koma ga Ubangiji, mutum ya koma ga Allah, mu bar duk hanyoyin zunubi, mu tuba, mu dawo wurin Allah mahaliccin mu. Idan mun yi haka nan shine abinda zai ba mu salama, abinda kuma zai kai mu ga samun kwanciyar hankali kenan a cikin rayuwarmu. Amma idan ba haka nan ba, yan uwana maza da mata masu sauraro, duniyan da muke ciki tashin hankali, cututtuka sun yi yawa wanda duk ba komai ya haifar da su ba, cuta ne da kuma wanda ta samo asali domin zunubi ya riga ya gallabi zuciyar mutum. Wani cutan ba daga wurin Allah bane, wani cutan kuma sakamako ne na zunubi. Duk waɗannan ababa sun faru domin mu mun riga mun kaucewa Allah. Shi yasa dole mu yi wa kanmu adalci, mu koma ga Allah, mu tuba daga inda mun yi kuskure, mu dawo wurin sa. A shirye yake zai mana gafara. Sa'an da Allah ya mana gafara, zai maido mana da salama, zai maido mana da farin ciki, sannan zaman lafiya za ta kasance. Mu kuma nan za mu sami salama, mu sami kwanciyar hankali. Domin haka dan uwana mai sauraro, sa'an da ka sa idonka ga abin da ke faruwa a wannan duniya, zaka ga ko ina babu salama, baba da yaro babu salama, mata da miji babu salama, dan uwa da dan uwa babu salama ballantana uwa uba in ka shiga cikin gari zaka ga wannan kauye tana gaba da wannan kauye wannan kasa tana gaba da wannan kasa gwamnati da gwamnati suna yaki a juna duk wannan ba wani abu ne ya kawo wannan ba abin da ya kawo wannan shine rashin biyayya da muka yi wa Allah mun kaucewa kaidan litamin tsarki da kuma kaidan da Allah sa'an da ya halicci duniya ya bar mana shi yasa mun samu kanmu a cikin irin yanayin da muke ciki a yau domin haka dan uwana idan muna so mu sami salama eh mun sani duniyar nan ta riga ta lallace amma Allah ya mana alƙawari idan mun gane inda mun yi kuskure mu dawo wurin sa ayar karatun da mun yi ayar Allah ta ce laifofin mu ne sun rufe fuskar mu daga ganin Allah sun kuma sa koda mun yi magana Allah baya jin mu idan yau ke yar uwa ko kai dan uwa mai sauraro ka gane inda ka saba wa Allah ka dawo wurin Allah mun tuba daga zanuban mu za mu sami salama za mu sami kwanciyar hankali za mu samu abinda muke so yadda za mu gudanar da rayuwar mu yadda muke so amma in ba haka ba duniyar nan abinda muna gani in ba mun dawo wurin Isa Almasihu bane duniyar nan abinda za mu gani nan gaba zai fi abinda muna gani yanzu domin babu wata hanya babu wani abu kuma wanda za a yi a gyara wannan duniya illa mutun ya tuba daga zanuban da yayi ya komo ga Allah domin Allah shi kadai ne wanda zai iya gyara wannan duniya domin duniyar shi yayi ta mutun shi yayi mutun yana da maganin da zai yi mutun ya gyaru in ya mutu ya zo wurin sa ya bada kansa domin tuba Allah zai gyara ka domin haka dan uwana menene damuwanka banda wadannan ababa da duniya tana ciki kai karan kanka meye damuwanka ka dubi rayuwanka ka dawo wurin Allah zaka sami salama bari mu yi addu'a ya ubangiji ka ji addu'ar mu ka maido mana da salama ka maido mana da jin kai ka maido mana da kwanciyar hankali kamar yanda kai kayi mu wannan shine fatan mu albarkacin sunan Isa Almasihu mai ceton mu
idan ka zabi rayuwa mai daci ba za ka iya zama mutum na gari ba idan ko ka aje irin abu mara kyau da ya faru jiya to ba za ka ji dadin gobe dinka ba waɗanda suke aje abubuwa miyagu da suka faru a baya koko wasu rashi da suka yi koko inda aka bata masa rai koko wani irin rayuwa dai da basu ga abu mai kyau a cikin wannan duniya ba koko a cikin rayuwar wasu ba wanda ya faru can baya to ba za su kasance da rayuwa mai kyau nan gaba ba wani abin da ke hana wa mutum ci gaba shine ya kasance yana tunanin abin da ya faru a baya irin wannan tunani har yakan kai ga rashin gafara idan kana da rayuwar rashin gafara a rayuwarka ba za ka iya inganta rayuwar wani da ke kewaye da kai ba yakan karkatar da zuciyarka daga abu mai kyau har ka halakas da tunani koko bege da ke cikin rayuwar wasu idan kai rayuwa a cikin rashin gafara kana rayuwa a cikin rashin sani ne kana rayuwa kuma a cikin bata idan ko ka kasance da rayuwar rashin gafarta wasu a zuciyarka to kana rufe kofar ci gaba ne na dindindin wanda zai hana ka samun wata nasara a rayuwarka ba za ka iya amfani da hanya mara kyau ka samu abu mai kyau ba yaya za a yi ka dauki kaya da ba za ka iya saukewa ba yaya za a yi kana cikin wahala da bacin zuciya ka kasance a sake ba zai yiwu ba idan kai rayuwa da rashin gafara a cikin zuciyarka to kana dauke da kaya ne masu nauyi wanda idan ba ka sauke su ba ba za ka samu nasara ba ko wani ya taba maka abin da bai kamata ba kai masa gafara rayuwar yau da kullun dole za mu saba wa juna ashe ba masu iya magana sun ce ko da harshe da hakuri sukan zauna lokaci lokaci su samu sabani da juna ba me zai sa ba za ka bude zuciyarka domin kai gafara ba idan ko ka sauke wannan kaya na rashin gafara ka gafartawa wasu zuciyarka za ta zama sarrai zai bude maka hanyar salama da kuma rai a yalwace
iya abinda ya sauka kenan a shirin na yau
Mai sauraro ina fata ka samu karfafawa da ginuwa ta dalilin sauraron shirin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com. Ga wadanda za su so su tura mana sako a wayarmu, lambar wayarmu shine 0802841970. Zan sake maimaitawa, 0802841970. Ina godiya zuwa ga shi Pastor Yohana Dangana, Pastor Ada Anana wakili da kuma Pastor Audu, duka muna cewa mun gode da kokarinku da kuke yi. Mai sauraro, wata zarafi na zuwa kuma inda za ka sake sauraron mu, sai ai kokari a kasance tare da mu. A madadina da sauran abokan aikina, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu’a da iyali da wayarwar gari da kuma addu’a da iyali kamin a kwanta.